من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيامنا 20 ديو وقت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو لأريه إذا 40 أكو سينكما 20 أكو وتنهد ميلادية دبو بير 20 ديو في غور كرتمنا تفسير القرآن من جرمة من أكين تفسير سورة النساء. أجيا من فارا بياني كان آية تدريد وقوم شاهو فدن الله لا كان في كثير من نجواه دوك شيء تمنا لكن إن شاء الله تعالى أكن تازام تايشي فاتم دي أبنى تعالى يدا تدامو يا أمن تدامو لكرم تديدي لفسر ديدي لفهم تديدي لكم أيك تديدي. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إخلاص بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوزيه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا.
أجيا من فار بيان الألاكر وانا آية عند آيون السيغة باتا يسا أبني سبحانه وتعالى هي بيان شوى ديوة ديوة غاني دا mutanen ke babu alkhairi a cikin ta, musamman ma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina akwai munafikai akwai yahudawa sukan yawan yin gane gane su gana da juna ba tare da ana jin su ba don su sanya tsoro da shakka a cikin zukatan mu'mini. Isa za ka ga wasu ayoyin Ubangiji Ta'ala ya zargin shi irin wannan munajati din. Allah ya ce lam tara illal ladina nahu anil najwa thumma adu lima nahu anhu. Allah ya ce ba gani bane wanda aka hana su gani amma kuma suka dawo suna yin abin da aka hana su. Haka Allah ya ce innaman najwa min shaytani liyahzuna alladina amanu. Allah ta'ala ya ce kadai dai gani din daga shaytan ne dan ya bakanta wa masu imani. A lokacin suka yi irin wannan gane-gane din na cutar da musulmi da sanya musulmi shakka, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul Baqara, idza laqul ladina amanu qalu amanna ma wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kaga wannan yana cikin irin gani din. Sannan kuma mafi yawa maganganu na alkhairi da kullakulla na alkhairi mafi yawa bayyana su ake da yawa abin da ya zama ba abin kirki ba ba alheri ba shi aka koyi ba. Yasa da yawa yawan gani da mutane suke yi su boye wata magana ta tattauna ba tare da an sani ba kaɗan da kake samun alkhairi. Sannan kuma a wajen bayyana magana ɗin akwai mai akwai alama ta izza, akwai alama ta ƙarfi babu lalacewa, akwai kuma alama ta ƙarfin imani. Wannan boyewa ɗin kuma saɓanin haka ne. Mun shi yasa Ubangiji Ta'ala ya ce da yawa da cikin gani su babu alkhairi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi mai ingantacce cewa da ya halatta mutane guda uku an yi tanajafi na ni bidon wahidi, haramun ne kuna ku uku mutane guda biyu su gana banban da guda ɗaya, saboda zai sanya masa ne shakka da tsoro da wasu na yanzu cikin zuciyarsa. Muna tare da wane da wane da wane mutum uku shi abin shaɗi biyu su ware suna gana wannan zai haifar da musiba shi sa manzo Allah ya hana amma da su kai su hudu ko su biyar ko makamancin wannan so ba laifi bane biyu su ware to ga saboda irin abin da yake haifarwa a zukatan mutane na shakka da makamancin wannan wannan yasa ubangiji ta laifi babu alkhairi a cikin da yawa daga ganawarsu da yawa ganin mutane da zan tiktokansu za ga babu alkhairi a ciki amma dai ka samu maganganu ne na shari ko kuma alal aqallin maganganu ya tasu maganganu wanda koda dai ba za su amfani ba za su cutar ba to ko ba za su amfani ba amma kuma a cikin gani din na mutane akwai wani ganin da ya zama shi kuma akwai alkhairi a ciki yasa ubangiji ta'ala da ya tashi yace la khaira fi kathirin babu alkhairi cikin da yawa kina akwai kadan wanda akwai alkhairi yasa ubangiji ta'ala ya kai istinza'i al istinza' al munfasil sai ubangiji ta'ala ce illa man amara ay lakin man amara bi sadaqati sai dai a gani din wanda shi ba sharri bane alkhairi ne gani na wanda amara bi sadaqati ya umarri da yin sadaqa wannan sadaqa kamar yadda al-sa'idi yake faɗa shi ya kunshi sadaqa ta dukiya ko sadaqa ta ilimi abinda Allah ya bashi na dukiya ya gani domin ya bayyana inda za a yi tasrifin dukiyarsa ko ya gana da wani dan ya bashi sadaqa ta dukiyarsa ko ciyarwa ko makamancin wannan a haka nan ko ya zama ya yi sadaqa ta ilimi ya gana dan ya sanar da su wani ilimi na shari'a ko ko wani ilimi da zai amfana da shi yace zai ma iya yi wa ya zama ganin ya zama abin da ya shafi addini a sadaqa din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa inna likulli takbiratin sadaqa wa kullu tamiratin sadaqa wa kullu talbihatin sadaqa kaga suka gana dan sanar da wannan ko aikata wannan ambatan Allah tasbihi talili kaga shi ma duk wanda yana cikin arshin sadaka wal amru bil ma'ruf sadaka ko ya gana da shi shi sa a gaban ubangiji ta ya kawo au ma'ruf misalai istina'in wannan illa man amara bi sadaka ne sai ya au ma'ruf ko kuma ya umarri da al ma'ruf duk abin da yake ainihin kyakkyawa kuma ya zama da'a wannan shi ne al ma'ruf shine abin da shari'a ta san cewa abin kyakkyawa to wannan shine ne al-ma'ruf lakin dukkanin ayyuka na alkhairi da ayyuka na da'a cikin shari'a to sai dai wanda ya umarni da wannan daga ce wannan kuma ke nuna cewa kenan yana cikin ma'ruf din kuma wanda yayi gani dan hana mummunan aiki domin shi ma hana mummuna ke yana cikin ma'ruf inda aka ambaci ma'ruf shi kadai to hana mummunan aiki yake karkashin sa amma idan aka ambaci su biyu aka ce al'amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر كده ما الامر بالمعروف امرني لكياوان ايوكا النهي عن المنكر كما حنا منان ايوكا اما كمان نن داك امبتي المعروف شي كدي تو وانشي شي قرشي تندا ابو ني سنن ليان سينا تشين المعروف يانا تشين ابي كيكياوا دي شريعه تكي سو يا زما ان حنا منان ايوكا وبني تعالى تي او اصلاح بين الناس كو كما جين سو تكان متن da inda aka ce za a yi sulhu kaga ana yi tsakanin ne mutaqasimaini ko mutanaza'aini masu jayayya ko masu rigima da juna ko masu gaba da juna to bai ta Allah sai ce banda wa'annan masu yin gyara da islahi tsakanin mutane saboda a cikin gyara da sulhu tsakanin mutane akwai haɗe kalmar musulmi ya zama musulmi ba sa rigima da junan su kuma haka ubangiji ta Allah ya umarce mu addinin mu wa tusimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya mun umarni da mi ruko da igiyar Allah guda daya Allah yace wala tafarqu fakuran raba haka nan kuma akwai gyara wajen zamantakewa ka zama al'umma ta zauna lafiya yasa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi haka nan Imam Bukhari da Muslim su ma su fitar da hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa cewa hadisin hadisin Ummu Kulsum ne bintu Uqba take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa laysal kadzabu alladhi yusilu bayna an-nas fa yanmi khaira wanda yake kokarin ya gyara tsakanin mutane ya sulhu manzon Allah yake to ba makaici bane kuma yana kokari ne na yada alkhairi ko kuma yana faɗa alkhairi har take cewa ba ji manzon Allah yana rangwame a wani abu ba daga zantattukan mutane a ce annabi ya rangume za a yi wata ƙarya ba mummuna ba irin abubuwa guda uku a wajen yaƙi da kuma wajen sulhu tsakanin mutane kamar yadda na bada misali jiya ka san ba jituwa tsakaninsu duk musulmi ne ba laifi bane ka zo ka ce ai wane yana gaida kai kawai sai bai ce na gare shi ba, shi ma ka je ka ce maka kai ta kuwa wannan yana ta tambaye ka, wannan zai ba su sauki, zai yaye musu gawa da ke dan ya zama ka haɗa tsakanin su, to kuma duk wanda ya zama yana sulhu tsakanin mutane wannan kina ma cewa ubangiji ta Allah zai taimake shi domin ya da alkhairi ne sabanin wanda shi kuma yake yaɗa banna. Inna Allah la yusrihu amal al-mufsidina, su mabannata ubangiji ta Allah ya baya gyara al'amarin su, amma wanda suke gyara don su kuma Allah ta Allah yana taimakon su yana gyara al'amarin su. Haka nan a cikin sulhu tsakanin mutane bawa yana samun lada ladan da ya wuce darajar qiyamul layl ko darajar yin azumi ko darajar sadaqa, kamar yadda ya zo a hadisin da Tirmidhi ya fitar da shi, kuma Tirmidhi ya hassana hadisin. Hadisin Tirmidhi ya fitar da shi haka nan Imam Ahmad haka Abu Dawud, wanda Tirmidhi da ya fitar da shi yace hasanun sahih. Hadisin Abu Darda Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala ukhbirukum bi afdal darajati salati wa siyami wa sadaqa, bana sanar da ku wani aiki wanda falalarsa ta fi darajar sallah da azumi da sadaqa ba? Qalu bala, suka ce ka sanar da mu ya manzo Allah. Sai manzo Allah ya ce islahu zatul bayn, sulhu tsakanin mutane guda biyu, wani suke rigima ko suke gaba da junansu ku yi sulhu a tsakanin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan shine abin da in mutum ya aikata zai samu irin wani gogobban ladan a gurin Allah subhanahu wataala. Don shi yasa ubangiji ta'ala ya ware wa'annan, to kaga wa'annan an ambace su ne amma ba ana dafin su kare ba. Lafazin aw ma'rufin ya nuna ma cewa duk wani gani wanda ya zama a wannan ganin alkhairi zai a haifar gani, to wannan ganin ba laifi ba ne, baya cikin gani da yake babu alkhairi a cikinsa. Duk ganin da ya zama zai haifar da wani abu na alkhairi ko gyara tsakanin mutane ko zai haifar da yaduwar alkhairi a cikin mutane ko zai haifar da wani abu na da'a ga Allah subhanahu wataala, to wannan baya cikin ganin da za a ce masa a gane ne da shari'a, zai zama gane ne na alkhairi. Ubangiji ta'ala yace wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillahi, to wanda ya aikata haka gani na alkhairi ko shiru tsakanin mutane ko ma dukkanin wani aiki ya aikata ibtigha'a mardatillahi dan neman yardar Allah, dan yi neman yardar Allah ma'ana yayi da ikhlasi, yayi dan Allah ba dan neman wani abu ba, ba dan burgewa, manufarsa shine neman lada a gurin Allah. Ubangiji subhanahu ta'ala ce fa sawfa nu'tihi ajran azima, to da sannu zamu bashi wani lada mai girma. Kaga Ubangiji ta'ala yace ajran, wanda an kashi bi tankir, wanda lafazin ajran din ke nuna ma cewa lada ne ba dan kankan lada ba, to kuma sai Allah ta'ala ya kara cewa ajran azima, lada mai girma, irin ladan da babu wanda ya sani sai Allah. Da yawan malamai suka ce abin da ake nufi shine aljanna, wa fiha ma la ayn ra'at wala udun sami'at wala qabar ala bal ahad, wanda cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba, kunne bai taba ji ba, bai taba rusuwa a cikin zuciyar ba. Ubangi ta'ala ya tanadi kala kala a cikin ta, ya tanadi benaye da gidaddaji, Allah ya tanadi marmaro na ruwa, marmaro na giya, marmaro na nono, ga kayan marmari wanda suke a kusa kusa ba tare da zaka yi wahala wajen shirar su ba, ga inuyi da Allah ya tanada, ga koramu suna gudana a gargakin ta, har suke cewa ma kai Allah ya tanadi a cikin aljanna irin tanadin banda ba dan ni'imar Allah ba, da farallarsa da kuma wanzar da 'yan aljanna da Allah ya nufin yi, da idan mutum ya shiga aljanna ma faduwa zai mutu saboda farin ciki da daɗin da yake cikin aljanna. Sannan banda wannan kuma ga abin da Allah ya tanada wanda ya fi wannan daɗi, shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala, wani shi ganin Allah ɗin shi kuma ya fi aljannar daɗi. Tsoro ya bisa wannan kuma ga wata falala ɗin da wani daɗin wanda ba za ka kamanta shi da komai ba, irin abin da Allah yawa 'yan aljanna na dawwama su a cikin aljanna, domin yana cikin ƙalubale na dukkanin wani daɗi da za ka samu a duniya. Babban ƙalubalenka na farko randa zai yanki, amma dai shi ya zama ya ƙare, ya zaga shedan yana ta ƙawata mutane talauci, za ka mutum Allah ya ba shi duk yana jin daɗi sai kasa bayarwa, saboda yana tsoron shedan yana nuna mai cewa kar ta ƙare ka fito daga wannan jin daɗi, ko kuma ya dinga jin tsoron za ta ƙare ta hanyar da ta hanyar ya mutu shi. To kaga a cikin aljanna babu wannan firgicin, duk wanda ya shiga aljanna ƙarfi ya fi ya amarin, musamman Allah ya taimake kai baka aljanna Firdausi. dan Allah yace la yabuna anha hiwala, to duk wanda yake cikin ta baya neman kai, to ban yace ala wanda ya aiki sa dan Allah ubangi ta ala zai bashi wannan. Kaga wannan akwai zaburar da mutane cewa idan za su aiki ya zama sun yi aiki saboda Allah subhanahu wataala, don mutum yana samun lada ne a gurin Allah a aikinsa gwargwadon ikhlasin aikin naka, gwargwadon yin ka dan Allah, gwargwadon irin ladan da kake samu a gurin Allah. Idan da za ku yi aiki ku goma, kowa zai samu lada ne gwargwadon ikhlasin ka. Aiki sai ya zama aiki karami ne, amma ikhlasin aikin kuma ya bashi wani babban matsayi a gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labarin hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Karuwar da ta zo ta ga kare ya tsufa rakiya yana kewaye rijiya, bayan ta sha ruwa ta gane cewa wannan karen abin da ya same ni ne ya same shi, ta cire huffinta ko takalminta ta zira ta ɗebo ruwa ta shayar da karen. Manzo Allah ya ce Allah ta'ala ya gode mata ya gafarta mata ya bata aljanna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mutumin da ya wuce ya ga reshe na bishiya yana cutar da mutane, ya sare shi da rede shi da mutane. Manzala ce fa shakarahu Allah wa adkhalahu aljanna, Allah ya gode masa Allah ya shigar da shi aljanna. Ibn Abul Is al-Hanafi yace wa'annan mutanen da karu wannan da wannan yace ba wai aikin bare, dan ga kalla aikin ai ba mai yawa bane, akwai wanda yayi aiki miliyan din wannan amma ta kila kuma Allah ya shigar da shi aljanna. Yace karfin ikhlasin aikin, dan tsagwaran ikhlasin da suka yi aikin da shi ne shi ne ba su wannan matsayin a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ka yi ƙoƙari dukkanin aikin da za ka yi ya zama ba don kowa kai ba, ya zama wannan aikin kana yin sa ne don Allah, don neman lada a gurin Allah, ba don neman lada a gurin kowa ba. Wannan kuma shi ne yin aiki don Allah subhanahu wa ta'ala, to shi ne mutum zai samu wannan sakamakon a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ya yi magana kan masu saɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaga bayan Ubangiji ta'ala ya bayyana cewa da yawa cikin gane-ganen su babu alkhairi a ciki, Allah ya izinin na in gane da ya zama akwai alkhairi a ciki, kuma Allah ya faɗi irin ladan da za a samu ga wanda ya yi aikin da ikhlasi. To sai Ubangiji ta'ala kuma ya ce man yusha'iqi rasula, wanda ya saba wannan manzan shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji ta'ala ya aiko dukkanin manzan da ya aiko dan ya zama an yi wannan manzan biyayya. Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah, Allah ya ce ba mu aiko wani manzo ba sai dan ayi wannan manzan biyayya da izinin Allah subhanahu wataala. Yita tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam za ga kai kiran mutanen cewa su yi maka biyayya, ya qul ibudullah wattaquhu wa bi'un, to ya ku mutane na ku bauta wa Allah, ku kiyaye dokokin Allah, wa bi'un ne kuma ku yi biyayya. Ubangiji ta'ala ya zaburar da wannan al'umma yake inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akadnahu aqdan wabila, Allah yake mun aiko muku da manzo babban jakada, manzon tsira farin jakada nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka aiko da fir'auna, fir'auni saba manzon da aka aiko mai shine annabi Musa Allah yake mun kama ki kamu na halakarwa, saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban musiba ce. Allah ce duk wanda ya saba masa, Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullahi yace nan wanda ya saba manzo ta hanyar kin imani da cewa kuma gaba da manzon Allah da addinin manzon Allah da manzon Allah ya bi shi, haka kenan yana nufin duk wanda ya zama risalar manzon Allah ya imani da ita, ya saba manzon Allah kan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar da Allah ya ko manzon Allah da ita, ya zama yana gaba da kiyaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Ibn Ashur shi ma haka ya fassara aya din, cewa man yusha'iqi rasula, shi abin da ake nufi wanda ya kafircewa manzon Allah din, musamman abin da ya zo a gaba. Kaga bayan wannan ayar ta lace inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha'u, yace wannan ke nuna haka, kama wani bai taƙaitu a iya wanda ya saba manzo ta hanyar kafirce masa ba. Haka nan har wanda ya saba manzo ya yi imani din da manzo, amma kuma ya zama yana sassaba manzalacin umarce-umarcensa, yana kaucewa sunnar manzo Allah, yana zuwa da wasu bid'o'i, shi ma zai ce ƙarƙashin wannan aya. Kamar da al-Allama Al-Sa'idi alayhi rahmatullahi yake cewa a saba manzo Allah din da irin matsayin da Allah zai ba su, tunda Ubangiji Subhanahu Wataala a ƙarshe ya fa irin sakamakon su. To ga irin sakamakon da za a yi musu wanda suka saba manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sakamakon zai zama ta jahannama. Eh to ya danganta da irin sa'ir da irin saba da mutum ya manzon Allah. Akwai saba da an amo manzon Allah in an shiga wutar ba za ta fita ba. Kake da wani suka kafirce manzon Allah suka saba mata yin imani ne. Tayar yin gaba da manzon Allah. To wa'annan sun yi saba da dan Ubangiji Ta'ala suka mutu akai shiga da su ta Allah ba zai fita da su ba. Da ko kuma wa'anda sun yi imani da annabin amma kuma suna sassaba manzon Allah a takaice dai kace masu zuwa da bid'o'i. Idan Ubangiji Ta'ala bai kyale su ba to zai shigar da su wuta, amma idan bid'ar da mutum yake bata kai haddin kafirci ba to wannan ba za ta yi da wani abu ba. Amma idan zama bid'ar da mutum yake ta kai haddin kafirci, yanzu dan bid'a da zai ce komai Allah ne wannan ai ya wuce haddin kafirci ba. Dan ko Kiristoci ba zai ce komai Allah ba ne. Iyayen da suka tsaya uku, laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha, ko wanda yake da aqida waratul wujud, waratul wujud ko me aqidar al-hulul wal ittihad, to akwai komai ɗaya ne, ba wani saman ne sai Allah. Daga da abin da ka ganshi a samu kawai Allah ne, kaga duk wannan bid'o'i ne da su kai haddin kafirci. Amma dan wanda zai zo da su ɗan bid'o'i baya wancan abubuwan da kafirci da shirka, amma na zuwa da su bid'o'i da suka saba manzon Allah, wannan su ne irin wanda za a kore su din nan in annabi sallallahu alaihi wasallam zai gansu da alama ta al'ummata, ko mala'iku za su kori su. Manzon Allah zai ce al'ummata ce, za a ce ai bayan ka bar duniya a baddalu wa ghayyaru, to allazina ghayyaru din kaga su ne irin wa'annan sun caccanci wani abubuwa na addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce fasuqan fasuqan fasuqan, ai nesa da su, ai nesa da su, ai nesa da su. Saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban musiba ce wannan, ke nuna wa ce na cewa saba manzo Allah tashin hankali. Allah yace min badi ma tabayyana lahu huda, kaga wanda ya saba manzo Allah din bayan shari'a ta bayyana a gare shi, hujja mabayyana ta bayyana a gare shi, amma kuma tare da haka yin imani dan tsaurin kai, yake bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan sakamakon sa shine Ubangiji Ta'ala sai jibinta masa abin da jibinta ta. Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina, yabi tafarkin da ba tafarkin mu'minai ba, yabi hanyar da ba hanyar mu'minai ba. Allah ta'ala ce wallahi ma tawalla, zamu jibinta masa abin da jibinta a kansa, ma'ana zamu bashi da abin da ya dauka wa kansa. Dukkanin mutumin da ya zama ga shari'a ta Allah ta bayyana a gare shi, gaskiya ta bayyana a gare shi, hujja ta bayyana a gare shi, amma tsaurin kai ya saki bin Allah, to ban insha Allah sai zare taimakon sa, sai kyale shi da kansa. Kuma anan Ubangiji ba zalunta su yi ba, laifin sa ne ya jawo masa Ubangiji Ta'ala ya masa haka, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya wayi huda ce falan ma zagu azagallahu qulubahum, kaga gaskiya ta bayyana a gare su amma suka kibi Ubangiji Ta'ala sai ya karkatar da zukatan su. Wani lokacin ma Ubangiji Ta'ala sai ya kyale ka akan banna din, tunda gaskiya ta bayyana a gare ka, ka san gaskiya ce ka kibi, to Ubangiji Ta'ala sai ya kyale ka akan bannar. Wani lokacin ma kai ta ganin wani ci gaba da samun jin daɗi, saboda ka'idar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala fa zanni wa man yukazzibu bi hadha alhadith fa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun, Allah yake wa umli lahum inna kaydi matin, Allah yake kyale da wanda ya karanta wannan zancen. Kaga Allah yake kaga gaskiya ta bayyana amma sun karanta. Allah yake zamu musu talala sanata da juhun min haythu la ya'lamun, sai inda bai sani ba, Allah ce qul lahum, zamu jinkita musu, amma Allah ce inna kaydi mati, Allah ce shi ne da tanadi da bi fani subhanahu wa ta'ala. Kaga Ubangiji Ta'ala anan da ya masa haka ba zalunta su ba, shi ya jibinta wa kansa haka, ga gaskiyar Allah ya bayyana mata ita, amma kuma ya kibi, Allah ce sai mu jibinta musu abin da ya jibinta kansa. Kaga wannan kuma ke nuna cewa wanda shi kuma ya saba manzon Allah ya ta hanyar kuskure, dabi'a ce ta jashi ta dan adam, tunda Ubangiji Ta'ala ya halicci dan adam bai bashi isma ba, Allah Ta'ala bai bai kowa isma ba idan ba annaba da manzanni ba sai ko mala'iku, amma duk wanda ba so bai da isma za ka iya samu wani lokacin, duk inda ka kai da bin sunna lokacin ka yi kuskure ka saba wani abu da sunna. ya zama ba da ganganci ba, ba gaskiya ce ta bayyana gare ka kan gare mata ba, kaga ba mu'mina ne cewa kenan shi wannan Allah ba zai jibanta masa abin da zai jibanta kanka ba, sai zama shi wannan Ubangiji Ta'ala zai taimake shi, zai datar da shi da dawowa kan hanya ta daidai, kamar yadda kuma shine abin da Ubangiji Ta'ala yake wa almuttaquna wa saru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, kamar ka tambaye Allah suwaye almuttaqun fi alladhina yunfiquna fi sarai wa dharai والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كيف الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله سوني وعند اذن سكا ايكا سوتا الفاشا وشكا زالم سكا سوتاني يو الله ولليكي ذكروا الله كاكت الله يداتا لسيسكنا الله فاستغفروا لذنوبهم سيسني مغافر ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولن يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون sun san ba mai gafarta zulubai in ba Allah ba, ba sa dogewa akan aikin da suke da laifi tare da suna sanin to dukkanin mutumin da ya zama da ganganci yake saba Allah ba ta yin kuskure ne, to ban insha Allah yana datar da shi da shi kan hanyar da, amma wanda bai gaskiya za ta bayyana a gare shi karara san zuciyarsa za ya kibi, to wannan ana biye masa tsoron, ana biye masa tsoron Ubangiji Ta'ala ya zare ki bakon sai bace da kansa, wanda kuma dukkanin wanda Allah Ta'ala ya yi masa haka to ko shakka babu sai ya zama tabbaci sai ya zama a tsarari, don dukkanin wanda Ubangiji Ta'ala bai taimake shi ba to nan bala'i da musiba ya gama samu. Wannan ayar malamai sun yi hujja da ita faɗin Allah mai shafiyar rasula wata bi ghayri sabilil mu'minina, wannan lafazin na wata bi ghayri sabilil mu'minina malamai sun hujja da shi kan cewa ijma'i na al'ummar musulmi, wannan al'ummar ta manzo Allah cewa hujja ne. Imam Shafi alayhi rahmatullahi kamar yadda Ibn Ashur yake faɗa ya ka qaul faqr din ar-razi, sha Imam Shafi alayhi rahmatullahi an tambaye shi me hujja ta jima'i cikin al-Qur'ani, sai ya koma ya bi cikin al-Qur'ani su 300 zaka fitar da wannan aya, sha faɗan Allah wa yattabi ghayra sabilil mu'minina, wanda ya bi tafarkin da ba na mu'mine ba, sai wannan kiyoyi ce kenan tafarkin mu'mine ya zama hujja, musamman tun da farko Allah ya ce mai shaƙiƙin rasula saɓa wa manzo shi kaɗai, ai ya isa dalilin da zai sa Ubangiji Ta'ala ya dirkakar da mutum, ya dirkaki mutum da azaba, to kuma sai ka ce wai tabi ghayr sabilil mu'minina, ka kenan shi ma tafarkin mu'mine ɗin kenan shi ma wani dalili ne zaman kansa, kaga wanda ya bi tafarkin da ba na mu'mine ba ya saɓa tafarkin mu'mine, sai Ubangiji Ta'ala ya ce wallahi ma tawallahu mislihi jahannamu sa'al masira, ka kenan tafarkin muminai sai ya zama kenan hujja ne abinda mumini suka yi jima'i akai, kenan wannan al'ummar ta manzara ta hada akan wani abu ta ce wajibi ne ba a saba ba, ko ta ce mustahabi ne, ko wannan abin halal ne, ko wannan abin haram ne, to ijma'i na su ya zama hujja, musamman al'umma ce wacce Ubangiji Ta'ala ya mata shaida cewa tana umarni da kyakkyawan aiki, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi, Allah yake ta'muruna bil ma'ruf, kuma al'umma ce zaɓaɓɓiyar al'umma ce, Allah yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasula 'alaykum shahida, kaga al'umma ce da Allah yake zaɓaɓɓiya ce kuma Allah ya sanya zamo shaida ga mutane, to al'ummar da Allah yake zamo shaida ga mutane kenan abinda ta hadu akai ta shaida cewa wajibi ne abin ya zama wajibi, shi yasa ake hujja da wannan kan cewa ijma'i na al'ummar musulmi hujja ne cikin addini, kuma abinda zai karawa kar wannan karfi fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul, kaga Allah yake kuka jayayya kan wani abu ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah, to kenan abinda ku jayayya akan sa bake na ya zama hujja, bai ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah, ni zama ijma'i na mutum ne hujja, kaga daga cikin abinda al-masadirus shari'a tushe na shari'ar musulunci abinda ake koma zuwa gare shi ne littafin Allah, sai sunna da hadisan manzon Allah, sai ijma'i, wannan kusan an hadu a kansu, to abu na hudu shi ne kiyasi, magana mafi inganci kiyasi shi ma ya shiga ciki, wannan su ne misalin da shiri, to da za a ce ijma'i ina muka samo shi, to wannan ayar hujja ce, Allah ce wai tabi ghayra sabilil mu'minina, duk wanda ya bi tafarkin da bana mu'mine bai saba miki kenan, kenan ga wani abu da mu'mine suka hadu akai sai kai ka bi wata hanyar da ba ta saba wannan ta mu'mina, to Allah ce za mu dora ma abin da ka dora kanka, Allah kuma ce nusrihi jahannam, wanda ya hakan za mu shiga da shi wutar jahannama. Allah ya ce sa'id masira, kuma makoma ta yi muni ta zama wutar jahannama. Ba wata makoma mai muni irin makomar da ya zama makomacin sa zama jahannama. Ubangiji ta'ala zai mai da makomace ta ce wannan. Sai zama tunda bai fi tafarkin muminai ba, duk tafarkin da ya buba nan muminai ba, sai zama hanya ce zuwa ga wuta. Kamar yadda Allah ce ushurul ladina zalamu azwajuhum ma kanu ya'budun min dunillah fahaduhum ila siratil jahim. Allah ta'ala ya ce za a tashi wani suka zalunci kawunansu, wani suka yi zalunci da su da matansu da abin da suka yi suna bautawa wanda ba Allah ba, za a ce fahaduhum ila siratil jahim, ku shiryar da su zuwa ga tafarkin wutar jahim, tunda sun kauce tafarkin muminai. Har cewa su kuma muminai za a shirya da su ne zuwa ga tafarki tafarkin shiga aljanna. Wannan dalili ne mai girman gaske da yake nuna kamar yadda Imam Shafi ya faɗa, duk da an samu su maluma ɗin da suke ganin cewa wannan ba hujja ba ne a kan ijma'i, kamar irin su Imam Ghazali, kamar irin su Qattali da wasu cikin maluma suna ganin wannan ayar sun maganganu kan cewa ba za ta zama hujja kan ijma'i ba, amma da yawan malamai suna ganin wannan hujja ce kan ijma'i. To kaga wannan kuma ke nuna ma kenan ba wani addini zama ingantacce a gurin Allah sai addinin nan ya zamo ana yin sa ne bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sannan addinin sai ya zama bisa fahimtar magabata na ƙwari. Domin a nan da aka ce wata bi ghayra sabilil mu'minina, a lokacin su waye mu'minan su ne sahabban manzon Allah. Isa zaga aqida ta al-sunna wal jama'a, nake cewa muna addini ne ta hanyar bin littafin Allah da sunnar manzon Allah, amma bisa fahimtar magabata. In wata aya ce ba za mu fassara ta da son zuciyarmu ba, sai mun koma mun ga sabon manzon Allah ya suka fahimci wannan aya din, tunda sunnar Qur'anin ya sauka danyensa suna raye suka ga manzon Allah ya fassara ko ya aikata wannan ayar a aikace a gaban idansu. Allah ya kara musu yarda baki daya. Haka idan wani hadisi ne ba ma daukar sa da fahimtar mu, sai mun koma mun ga sabon manzon Allah ya suka fahimci wannan hadisin, ya suka fahimci wannan sunna din, to wannan ne hanyar da mutum zai bi ya tsira cikin addininsa. Amma duk wanda yake zai dauko ta aya fahimta iya fahimtar sa yace hum rijalun wa nanu rijalun, to wannan sai ya halaka. Dan kakan samu masu tsaurin kai har a wannan zamanin naji irin wannan, wasu ƴan kuta-kutan da karatun nasu bai taka kara ya karya ba, amma an zo ana muƙabala da su an ce ga annabi ya ce kaza, za a yi magana cewa sahabbai sun suka ce a su ba ruwansu, ai hum rijalun wa nanu rijalun, wai sahabban manzon Allah su wasu mazaje ne, wai su ma din wasu mazaje ne. Ka ko shakka babu ka san wannan halaka ce, ka san wannan rubin shedan mutum a wannan zamanin ya kalli imanin shedan na sahabban manzon Allah yake wai su mazaje ne mu mazaje ne, waye kai a addini? Duk wanda yake addinin zarafiya kawai ke an bauta Allah an gama an wuce. Kawai ka bi tafarkin su, abinda muke fata mu jira karkashin wannan hadisin na Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda. Amma ba dan haka ba ma da sai ka ce ina zaka. Abinda muke fata wancan kyakkyawan fatan da manzo Allah ya ga al'ummarsa. Da aka tambaye shi ya Rasulullah, al-mar'u ar-rajulu yuhibbu al-mar'a wa lam yalhaq bihim. Mutum ne yake son wasu mutane amma kuma aiki da yarce su ba, sai manzo Allah ce al-mar'u ma'a man ahabba. To wannan muke fata mu samu, amma ina aikin yake? Babu aikin. Anas ibn Malik, Allah ya kara masa da tun yana duniya ce babu wani abu da muke zamanin manzo Allah face yanzu an tuza kashi an bai shi, yace sai sallah ce ta rage, yace ita ma bayyatin fiha ma bayyatu, yace ita ma sallar kun toza ta bulu kutu da cikin ta. To mu yanzu in ma ka zo kana sallar ne kyan a zahiri, amma zuciyarka tana ina kuma a sallar? Akwai ba wanda ma ya shiga sallar fa an fara fa yace kai wallahi ba zai mai fita, sun zai sallar wani a sallar wallahi kawai Allahu akbar da assalamu alaikum yake yi, da za a gama sallar ka tambaya ka ce me liman ya karanta, wallahi ba zai iya gaya maka. Wancan shi ne fatanmu. Amma ina kake da imani da zaka ce sabon manzala rajalun wa kai kuma rajalun,
ko sai ku kuma shuwa
ga wannan halaka ce haka dole addini sai ya zama an fahimce da irin fahimta da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi Allah ta'ala ya sami addini maka haka sai Allah ya ce Allah ta'ala ya ce inna Allah la yakfiru an yushraka bih Ubangi ta'ala baya gafartawa ay shirka da shi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha ba yana gafartawa abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi dukkanin wanda ya shirka da Allah faqad dalla balalan ba'ida haqiqa ya bata mani sai iyad'una min dunihi illa inasa ba komai suke bautawa ba koma bayan Allah face gumakan da ake kiransu da suna mata ake kiransu da sunan mata wa iyad'una illa shaytanan marida ba komai suke bautawa ba face shaytani mai tsaurin kai la'anahu Allah Allah ya la'ance shi wa qalla attakidanna min ibadika nasiban mafruda shaytan kuma yace sai na riki wani yanki na rabu daga cikin bayanka kayyadadde wal udullannahum yace lalle tabbas sai na batar da su wal umanniyannahum lalle tabbas sai na sanya musu dogon buri wal amurannahum lalle sai na umarce su falibatikunna adhalal an'ami ta dinga tsaga kunnuwan dabbobin ni'ima wal amurannahum falyughayyirunna khalqallah sai tabbas sai na umarce su sun dinga canja halitta Allah wa man yattakidu shaytana waliyan Allah yake duk wanda yake shaydan a matsayin masoyi min dunillahi ko ma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina haqiqa yayi asara mabayyana ya'iduhum wa yumannihim shaydan yana musu alqawari kuma yana sanya musu buri wa ma idu shaytanu illa gurura ba komai shaydan yake alqawarta musu ba face ru ulaika ma wahum jahannamu wa annam ba kuma sai jahannam wala yajiduna annaha mahisa ba za su samu makauta ga barinta ba wallazina amanu wa amilus salihati amma wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari sanu da kirhum jannatin tajari Allah ya ce da sanu za mu shiga da su aljannatin tajari min tahtiha al-anhar wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinta khalidina fiha abada suna masu dawama cikinta har abada wa'adallahi haqqan alƙawarin Allah tabbas ne, wa man asdaqu minallahi qila, wane ne yake Allah gaskiyar zance? Subhanahu wa ta'ala. Bayin subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi da sakamakon wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda faɗa a baya, Ibn Jarir Tabari akan da Ibn Ashur sun ɗauka akan cewa wanda ya saba manzon Allah ta hanyar kafircewa manzon Allah gaba ɗaya. Ibn Ashur yace shi isa ubangi ta'ala ma ya biyo ta da wannan cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah ta'ala ya faɗo na babban laifi, laifin da girman sa ya kai matakar aka mutu ana yi, to ubangi ta'ala ba zai faɗa ya fi shi ba. Allah ta'ala ya ce hakika Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi. Dukkanin wanda ya shirka da Allah kuma ya mutu akan haka ba tare da ya tuwo, to Allah ba zai gafarta masa ba, saboda shirka shi ne mafi girman zalunci, saboda a cikin shirka akwai tauye Allah subhanahu wa ta'ala. Domin kana haɗa shi da halitta, wata halitta tauyiyya ce. Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala shi ne annafi'ud dar, shi yake amfanarwa kuma shi ne mai samowa duk wanda ya ga damar cutarwa. To kuma sai ka haɗa shi da wanda baya iya amfanarwa, ko kansa ma baya iya amfanawa, haka nan baya iya cutarwa. Sannan ubangi subhanahu wa ta'ala ganiyun ne, mawadaci ne, baya buƙatar komai a gurin kowa, sai ka haɗa shi da tauye wanda shi kuma mabuƙaci ne. Dukkan wanda ba Allah mabuƙaci ne, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid, baki ɗayan kuma buƙata ne a gurin Allah. Kake nan haɗa Allah da halitta, wannan tauye ubangiji ne. Ubangiji yake da siffofi na kamala, ka haɗa shi da wanda yake da siffofi na tawaya, wanda siffofin Allah baki ɗayan su siffofi ne na kamala. Ko da siffar tana kala da siffar halitta, za ka ta halittar tauye ce, amma ta Allah ita kuma cikakkiya ce, subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ubangiji ta'ala shi ne wanda ya halicci bayi, ya samar da su, ya ƙage su, yake kuma azurta su cikin ni'imominsa, kuma kake haɗa shi da wanda shi kuma bai halicci komai ba, wanda wannan shi ne zalunci, irin zalunci da babu irinsa. Ka haɗa wanda ya halitta da wanda bai halitta ba wajen bauta, dan duk wanda bai halitta ba bai cancanci abu da ta masa ba, to kaga wannan zalunci ne da babu irinsa. Shi yasa ubangi ta'ala ya kira shirka mafi girman zalunci. A harshen Luqman yake, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adhim, yake ya kai dan ɗana kakkai shirka da Allah, domin shirka zalunci ne mai girma, shi ne zalunci da babu zalunci da ya kai shi. Allah ya ta'ala ya ce alladhina lam yurisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wanda kawai suke da aminci a duniya da lahira a gurin Allah su ne ta kuɗa imanin su zalunci. Sabon manzo Allah suka ce gurin manzo Allah suke, ya manzo Allah ayyuna la yadhlimu nafsahu, a cikin mu waye isa, waye da zalunci kansa ba? Manzo Allah ce ba yanda kuke fahimta ayar ba ne, yace ba ku ji faɗin bawan Allah na gari ba, inna shirka la zulmun adhim, ka kenan dukkan wanda ya cakuɗa imaninsa da zalunci da shirka kenan, to wannan ba shi da aminci a nan duniya. Wanda bai da aminci za a kare dukiyoyinsa, bai da aminci za a kare jininsa, bai da aminci za a kare mutuncinsa, haka nan bai da aminci a lahira. Domin ubangi ta'ala ba zai taɓa ɗanɗana masa rahama ba, za a sanya a cikin wuta, Allah ba zai fitar da shi ba, ba zai taɓa fitar da shi ba, Allah ta'ala ka tsare ni. To kaga wannan laifin saboda girmansa Allah ta'ala yake baya gafarta shi. Duk wanda ya mutu da shirka, to Allah ta'ala ba zai taɓa gafarta masa ba. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah ta'ala yake dukkanin wanda ya yi shirka da Allah ya mutu akan haka, to makomarsa ce jahannama, makomarsa kenan. Ma Allah ce azzalimai ba su da mataimaki. Isa za ka ga daga cikin abin da ke dan yake a yanzu shi ne iya ƙoƙari ne ya sa mutane su koyi shirka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sayyid, yana kiran jama'arsa ne don su zama 'yan wuta, saboda shi ya san dawwama zai a cikin wuta. Shi sa ya ƙawata shirka ga mutane, har shirkan ma take nema ta zama ita ce addini a yanzu. Idan ma kana gaya mutane cewa kaza da kaza shirka ne, sai suke ma kai miƙin manzon Allah ne, saboda suna mai da manzon Allah Allah ɗin, suna ba shi siffofin Allah. In za su yi roƙo manzon Allah za su roƙa, in za su nemi agaji na manzon Allah za su roƙa, har ma su ce maka su ba ma ruwansu da Allah, kawai manzon Allah suka sani. Ke ɗan ya ƙawata musu cewa wannan shi ne san manzon Allah. Saboda ni saboda ya samu wanda za su dawoma a wuta tare kamar da ayoyin gaba za su nuna mana wannan insha Allah to wannan ke nuna ma cewa shirka ce ce neman girman laifi a gurin Allah insha Allah ya ce wa yaktur ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafartawa ma duna zalika abin da bai kai shirka ba duk laifin da bai kai shirka ba to Allah ta'ala yana gafarta shi ma'ana yana gafarta shi ko da mutum ya mutu bai tuba ba to Allah in ya ga dama sai ya gafarta masa sabanin shirka ita shirka indai ba a tuba ana raye ba dan aka mutu akai to Allah baya gafarta ka kisa dukkanin wanda ya mutu yana wani laifi ba shirka ba kowane irin laifi ne kisan kai ne zina ce luwaɗi ne shan giya ne in dai a musulmi ya mutu baka da hujjar cewa dan wutan saboda fadin Allah wa yaktur ma duna zalika liman yasha kawai illa iyaka wanda ya mutu da irin wancan gimagiman laifuffuka to ko shi ka ba ana jiye masa tsoron azabar Allah to amma ba za ka yanke cewa dan wuta bane saboda la'allan Allah ya ga dama sai ya gafarta masa koda bai tuba kai koda yana cikin laifin ya mutu ubangiji ta lace wa man shirk billahi dukka wanda ya mutu yana shirka da Allah duk wanda ya shirka da Allah Allah ya ce fa qad dalla dalalan ba'ida haqiqa ya bata bata mani sai kaga nan an kira bata an ce mun mani sai kamar isti'ara mana irin batal irin ya tafi gurin da yayi nisan da ba zai samu rahama ta Allah ba subhanahu wataala matakan ya mutu akan wannan yayi tafi hanyar da ba shi ba rahamar Allah kamar yanda ainihin waccan ayyar da muka ka ta nuna kamar yanda ita ma wannan din ta nuna kaga wani kina ma hadari da bala'i na shirka shi zaka samu wanda ya karanta tauhidi da sunna ta manzala daga cikin babban alherin da yake samu zaga duk irin tabargazar da zai amma zaga yana kiyaye ne kai ya zama ya shirka da Allah yanzu ko nan Saudiya in ka je zaga suna tabargazar su ye kaza ne sabo ye kaza amma kana zuwa da abin da shirka zaka ji nan da naka nan sai ya tafi haza shirk haka nan da ka zo da abin da bid'a ne zaga hankalin sa ya tashi zaga cin alkhairi nani na ainihin tsayuwa akan tauhidi ko da mutum zai zani ya zama yana aikata wasu laifuka amma zaka ga aqida sa tsaye take wanda kuma an san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Tirmidhi ya fitar da shi za a zo da mutum ranar alkiyama bai aikata alkhairi ba kuma za a ga sajalatin ne madda basari na laifuffukansa ko takaddu ne iya ganin idansa takaddu ne da aka rubuta laifuffukansa kuma ba wani aiki kuma da yi na alkhairi kuma ya sallama wa Ubangiji ba a zalunce shi ba amma sai a tunatar da shi cewa baka da wata takarda baka da bidaka wa'annan takaddun na laifinsa baki daya sai a dauko su a tsora a tafi na ma'auni to za a dauko takaddar sa la ilaha illallah ta fesa ke mana baya kafirci baya shirka amma dai can ga ta'asa ga zinace ga kaza iya kadin idan sa kawai su aka rubuta musu amma dai ya mutu ba shirka ba kafirci da an dauko na takaddar la ilaha illallah an dora ta nan sai tarin da duk wani kan lifuffuka sai ga fata mai shiga dan aljanna zama dan aljanna wannan kadai ke nuna ma haske da alkhairin tauhidi ubangi ta'ala ka sa mutu akan tauhidi ka sa mu rayuwa akan tauhidi domin sunna ta Allah kamar da ibnu kasir yake faɗa sunna ta Allah ta'ala duk wanda ya rayu akan wani abu to a sunna ta Allah yana kashe shi akai ne kuma bai da Allah yana kashe su akai to Allah ka raya mu kan tauhidi kashe mu kan tauhidi nan za mu tsaya saboda lokaci yayi sai goban Allah da zamu kokari mu ga mun fassara wannan ayoyin kuma sai mu rufe fatan mu dai Allah ta'ala ya datar da mu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin bismillah